بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وريتا تبتغى الله دي ساكنونا منا وانا رانا تجوما آدنشي قبل كراتون وانا لتاهنا بلوغ المرام wanda muna cikin kitabut tahara babul haidi, baban da yake bayani akan abin da ya shahi al'ada ta mata shine haila, wanda a yau za mu tashi hadisin Abi Sa'id al-Khudri. Yake cewa wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا هادت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. أبي سعيد الخدري يدعى الله ثبت أغريش يكيشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin hadisi ne mai tsawo cewa banga waɗanda suke masu ragaggan hankali da kuma addini kaman mata, mana hankalinsu yana da tawaya haka addininsu. Ba abin yi ɗan ba mata mamaki, ya za a cewa in an ce hankalin akwai tawaya a ciki, wannan ana iya karɓa da shi, amma ya za a cewa addinin kuma yana da tawaya. To shi ne sai manzo Allah ce alaysa idza hadatil mar'atu shim, ba in mace na al'ada ba lam tusalli ba ta sallah a lokacin da take al'ada, wa lam tasum kuma ba ta azumi ba, sai wannan tawaya ne ga addininta. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Fi hadisin tawil, a hadisi mai tsawo. Abinda za mu ɗauka a cikin wannan hadisin shi ne haramun ne ga mace mai haila ta yi sallah, kuma in ta yi sallah a cikin wannan halin sallar ba ta inganta ba. Sannan kwanukan da ta yi ba ta sallah a lokacin hailarta bayan ta yi tsarki ba za ta rama waɗannan kwanukan ba, ko ba za ta rama sallolin waɗannan kwanukan ba. Sannan kuma hadisin na nuna mana haramcin yin azumi ga mace mai haila sai dai za ta rama gwargwadon abin da ta ci a kwanukan hailanta. Shi yasa Ibn al-Munzar da al-Wazir Ibn Hubaira da an-Nawawi suke cewa malami sun haɗu a kan cewa wajibi ne mai haila ta ramka azumi, sannan kuma sallah ta farilla ta faɗi a gare ta a lokacin al'adanta, saboda hadisin da ya zo a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda take cewa kunna nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salah, tace mun zamanto ana umurnin mu da rama azumi ba a umurnin mu da rama sallah. Malamai suka ce bambanci tsakanin sallah da azumi cewa ita sallah ana kokkoma ta kowace rana, ko saboda haka ramkata bai zama wajibi ba, saboda ka abin ya zamanto kunci ga mutane. Sabanin azumi shi kuma ba ko da yaushe ake yin shi ba, so ɗaya ne a cikin shekara ɗaya. Kenan mace mai haila an hana ta wasu ibadodi, ma'ana shiga masallaci ta zamna, saboda hadisin la uhillu almasjida liha'idin wala junub, bana halitta zama a cikin masallaci ga mai haila ko kuma mai janaba. sannan kuma baya inganta gareta ta kewayi ɗakin Allah ko Ka'aba, saboda shi ma wannan kewayen yana matsayin sallah, bambancin shi da sallah saboda shi ana magana a ciki. Sannan kuma hana ta karatun Al-Qur'ani, ta ɗauki Qur'ani ta karanta, ta buɗe ta karanta, saboda hadisi Ibn Umar cewa wala taqra'ul ha'idu walal junub shay'an min al-Qur'ani, ba za su karanta wani abu na Al-Qur'ani, ba za su ɗauki Al-Qur'ani ba su karanta. Amma wasu malamai suna ganin cewa tilawa wasu ayoyi wannan tana iya yin su, ba za ta taɓa Al-Qur'ani ba kamil. Wannan kenan. Daga cikin malamai akwai waɗanda suka halitta karatun Al-Qur'ani da taɓa shi ga mace mai al'ada mai karantarwa domin koyon karatu ko karantarwa. Kenan, in koyo take yi, wasu na ganin cewa ya halitta tana iya ɗauka Qur'ani ta kawai mana a karanta mata, ko kuma ita mai karantarwa ce. Shi yasa kaman Malikiya a cikin magana da ta yi inganta ko ingantacciya a wajensu, ya halitta taɓa Al-Qur'ani ga mace mai haila da karatunta game da Al-Qur'ani a lokacin da take koyon karatu ko kuma take karantarwa. Suna da dalilai a cikin wannan. Kenan, wannan maganar kaman sauƙi ne aka yi ga waɗanda suke masu karantarwa da kuma masu koyon karatu a cikin makarantu na hadda Al-Qur'ani, saboda ka amanta da Al-Qur'ani daga waɗanda suka haddace Al-Qur'ani daga cikinsu. Tunda an ce ba su karanta Al-Qur'ani a cikin wannan halin, kaga rayuwa a samu lokaci ba a karanta ba a manta, musamman ma a cikin jinin biki. Kaga an ce mace ba ta karanta Al-Qur'ani tsawon kwana 40, kaga ai abinda ta haddace tana iya talalabo shi kuma ta rasa shi. Da wadda hailata take da tsawo, za ka samu wata ta yi sati guda fiye da haka. Wannan kuma shi ne mazhaba ta Imam al-Bukhari da Tabari da Ibn Munzar da kuma Dawud da Ash-Sha'bi, sannan kuma shi ne mazhabi na Imam Shafi'i a cikin abin da ya gabata. Jawa daga cikin malamai na wannan lokaci sun karɓi wannan ra'ayin cewa mace mai karantarwa ko mai koyon karatu tana iya ɗauka Qur'ani ta karanta don kada manta. Ko? Wani Aisha ta radiyallahu anha, daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta, ƙalar ta ce, lamma ji'ina Sarifa, ta ce lokacin da muka zo Sarifa, Sarifa wani rahini wanda yana da nisa daga inda aka sa iyaka da harami, aka ce yana kai kaman kilometer 10 daga Makka, masallaci Al-Hurma kuma kilometer 18 ne. Ta ce lokacin da muka kawo wannan wurin a lokacin aikin hajji, hittu ta ce sai na yi haila, ma'ana sai haila ta zo mata. Faƙala annabi sallallahu alaihi wasallama, sai annabi ya ce, if'ali ma ya fa'alul hajju, ki yi duk abinda mai aikin hajji yake yi, gaira Allah ta tufi, sai dai kakki ɗawafi bilbaiti ɗakin Ka'aba. Amma duk sauran ayyukan da ake na aikin hajji ki yi, amma ɗawafin ɗaki na Ka'aba ne ba za ki yi ba, hatta ta tsuhuri shi wannan sai lokacin da kika yi tsarki. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim sun fito da wannan hadisin في حديث طويل أشكن حديثي وعندي كم يسوى kenan Aisha ta zamanto aka ce tana cikin aikin umra saboda za ta yi tamattu'i zuwa ga aikin hajji ta yi umra ta jinkirta lokacin aikin hajji kuma sai ta yi ci gaba da aikin hajji kenan shi ake ce ma tamattu'i wannan kuma a shekarar da manzo Allah ya yi aikin hajji na bankana sai haila ta same ta a wani wuri da ake ce ma sarif wani rahine wanda yake nesa ga masallaci mai alhurma da kilometer 18 ko wannan kenan sai ta shigar da hajjinta akan umrarta sai ta zamanto kenan qarinan saboda bata samu daman dawafi ba inda ta samu ta yi dawafi ta debe ta warware kenan abin dinta kenan yanzu ta yi tamattu'i to amma yanzu sai haila ta zo mata kayan ta yi dawafi kenan yanzu ta shigar da hajjin ta akan umra saboda za ta ji kira sai ta yi abin nan ta yi dawafi sannan kuma ta ci gaba da aikin hajji kenan wannan hadisin na nuna ya halitta mace mai al'ada tana iya zauwa da dukkan ayyuka na aikin hajji tsayuwa arfa kwana muzdalifa jihar duwatsu a kwana mina ko sa'ayi tsakanin safa da marwa duk tana iya yin wannan amma menene ba za ta yi ba tawafi menene ba za ta yi ba tawaf shi ne daman masallacin zama ne aka ce an hana amma tana iya tafi ta wuce wannan kenan sannan wannan hadisi na nuna mana haramcin yin dawafi akan mace mai haila da kuma rashin ingantuwarsa hadisi na nuna mana girmama ɗakin Allah saboda musulmi bai kamata ya zo wannan ɗakin ba face cikin mafi kyawun kama cikin yana mai cikakken tsarki wa an mu'ad bin jabal daga mu'ad dan jabal radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi annahu sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye annabi ma yahillu lirrajuli min imra'atihi menene ya halitta ga namiji game da matarsa wa hiya ha'idun alhali tana al'ada matar shi tana al'ada to menene ya halitta gare shi a cikin wannan halin da take ciki fa qala sai manzo Allah ya ce masa ma fawqal izar abinda yake saman jabtu ma'ana zanin da sisin ya tsakanin cibiyarta zuwa cinyarta to duk abinda ya sama ya halitta yana iya taba ma'ana yana iya runguma da sauransu rawahu abu dawud da abu dawud ya rawaito shi wa da'afahu ya rawana nashi yace hadisi ne ba mai ƙarfi ba illa shi shine saboda an jahilci halin Sa'idul Abtash daga cikin marawaitansa Hafiz yake cewa ba mu san wani daga cikin malaman hadisi ba wanda ya wasaka shi yace kaman mutunan kirki ne ba haka Abdurrahman bin A'id wanda yake ya rawaito daga gare shi daga Mu'az Abu Hatim yace ruwayarsa in dai daga Ali ne ruwaya ce mursala ma'ana yana sariyar da sahabi sai ya faɗi wanda ba shi ba kenan in ya zamanto haka kenan in ya zamanto an Mu'az ashaddu yani arsalin kenan ya yi tsananin ma'ana sar yadda waɗanda suke sahabbai su zo a cikin wannan hadisin, saboda haka suka ce hadisin yana da rauni, amma hadisin yana da shaida daga hadisin Hakim a wajen Abi Dawud wanda yake ƙarfafa hadisin. Yana wannan hadisin na nuna mana ya halitta rungumar mace mai al'ada sama ga gabtonta. Kenan hadisin na nuna an hana ma'ana a sadu da ita, saboda wannan abun da aka hana ne Allah ya ce fa'taziru nisaa fil mahidi, ku ƙaurace ba mata a cikin wurin al'adarsu. Hadisin kenan na nuna cewa an umarci mace mai al'ada ta sa gabto, ma'ana wani zani da za ta ɗaura daga wajen cibiyarta zuwa ƙasanta, ko ta sanya wando a lokacin da za a rungume ta. Hadisin yana nuni akan haramcin rungumar mace tsakanin cibiyarta da cinyarta, saboda wannan shi ne wurin da gabto yake tsayawa, wanda aka hana a abin nan a nisance shi. Allahumma, wasu malamai suna ganin cewa kawai tunda Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahidi, ku ƙaurace ma mata a wurin da al'ada take, nan ne aka hana. Kuma hadisi ingantacce ya zo, manzo Allah yake cewa isna'u kulla shay'in illa nikaha, komi ku yi da mata sai dai saduwa. Da haka suke cewa kenan cewa in namiji ya rungumi mace babu gabto tsakani gare ta ko wando ya yi lahi, suka ce wannan kaman ya ci karo da wannan aya da kuma hadisi. Hadisi da aya abinda suka ce shi ne wurin da al'ada take hutawa nan aka hana. Rajuhu jawaz musha, kenan abinda ya hirin zai shi ne ya halitta a rungumi dukkan jikin mace, Allahumma kawai sai dai al'auratta, a lokacin da suke cikin wannan halin. Ko? Wa an Ummu Salama radiyallahu anha, daga Ummu Salma yadda Allah ta tabbata a gare ta, qalat, tace kanatun nufasa'u, mata masu jinin biki sun kasance, taq'udu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallama, zaka san suna zamnawa a zamanin manzon Allah, ba'ada nifasiha 40 yawman, bayan jinin su kwana 40, bayan jinin biki ko. Rawahu al-khamsatu, marwayata biyar suka rawaito su, illa an-nasa'i, sai nasa'i, wal lafzu li abi daud, lafazin na abi dauda ne, wa fi lafzin lahu, a wani lafazin abu dauda yace wa lam ya amurha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifasi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurce su ba da rama sallar wannan jinin nabiki. Idan akan samu mata su zauna ba sallah, ko idan lokacin da jinin biki ya zo musu har tsawon kwana 40, amma kuma ba a cewa su rama wannan sallah. Yanan hadisin na nuna mana shi dai nifas jinin biki jini ne wanda ma'aifa ke sako shi bayan aihuwa. Yanan mata masu jinin biki hukuncen su shine hukuncin hukuncin mace mai al'ada mai jinin haila, a cikin abin da ya wajaba ga mai haila, haka ya wajaba ga mai jinin biki. Abin da ya haramta da abin da aka karhanta da abin da aka halitta wa mace mai haila, to shi ita ma mace mai jinin biki haka ne. Sannan mata masu jinin al'ada suna iya zama kwana 40, su kame kansu daga abin da mata masu tsarki suke yi, su bar yin sallah da makamantun sallah. Wannan kuma daga lokacin mi aihuwarta, a cikin abin da halitta ma'ana ta bayyana a ciki. Kenan da zaran mace ta aihu, in dai abin da ta aiho akwai alamar halitta gare shi, to za ta zamna har tsawon kwana 40 in dai jinin bai tsaya ba. Shi yasa Tirmidhi yake cewa malamai masu ahlul ilmi sun haɗu akan cewa mata masu jinin al-abiki za su bar yin sallah kwana 40 sai dai in sun ga tsarki kafin kwana 40 sai su yi wanka su yi sallah. Ko wannan shi ne, kuma wannan shi ne ƙarshen wannan babi na haid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم.